بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a dai wannan lokaci a wannan dare na ranar Juma'a a daren 13 ga watan Shawwal shekarar Hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin 10 ga watan Afrilu 2025 daga wannan masallaci mai albarka masallacin gidan Alhaji Tsoho Marigayi Allah Ubangiji ya gafarta masa inda muka saba yin darussa a cikin littafin Ma'alimus Sunna wanda Sheikh Salih Ibn Ahmad Ash-Shami ya rere khulasar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafai guda 14 cikin ummahatu kutubil sunna wannan littafi mun saba karatun shi a wannan masallaci so daya a cikin mako biyu insha Allah yau zamu darasi na 64 kenan bayan dogon hutu da muka yi tun cikin watan Sha'ban har kuma zuwa wannan lokaci insha Allah muna fata Allah ya sa mana albarka a cikin ayyukan da muka yi na cikin Ramadana Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu Allah ya sa mana cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya yanta su a cikin wannan wata mai albarka kafin mu shiga cikin darasi za mu yi amfani da wannan dama mu sake jaddada ta'aziyar mu ga kawunan mu da kuma sauran ƴan uwan mu dalibai game da rasuwar Sheikh Dr. Idris Abdulaziz na dutsen tanshi a garin Bauchi wanda yau mako dai kenan da rasuwarsa ya rasu irin wannan rana ta Alhamis da ran Juma'a wanda ta gabata kuma tuna an masa jana'iza muna addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa aljanna ce mako masa Allah ya sanya kabarinsa ya zama dausayi cikin dausayin aljanna kar ya kasance rami cikin ramukan jahannama ubangiji Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ya da karfa masa asiri a duniya Allah muna fata karfa masa a lahira ya Allah yadda ka bashi wato dagewa akan harka addini muna fata Allah wanda ke sarki ka bashi rahama da tausayinka da ahuwarka da shi da sauran bayin Allah salihai mu'minai cikin malamanmu da iyayenmu da sauran musulmai Allah ya gafarta musu gaba daya Allah ya sa mu cika da imani zamu tashi inda mala yake cewa a shafi na 201 babi na 5 a cikin al-ilmu wa masadiru inda yace babu naskil qur'ani fi ahdi usmana radiyallahu anhu babun dake bayani akan kwafe alqur'ani da aka yi a zamanin sayyidina usman radiyallahu anhu an yi aikin rubuta alqur'ani mai girma to wannan babi zai mana magana akan menene abin da ya faru har sayyidina usman ya kafa committee na ƙwararru wanda suka yi aikin tace alqur'ani da tattara shi zuwa ga wannan nuskar da muke da ita yanzu wanda ake cewa mushafu Uthman sayyidina Uthman yayi wannan aiki gagarumi da ittifakin sahabbai da ijma'in su Allah ya saka masa alkhairi ga baki daya wanda wannan kuma shine aikin da Allah cikin hikimarsa ya amfani da shi ya tabbatar da kaddararsa da hukuncinsa na kaddara cewa Allah ya katange alqur'ani ya tsare shi wannan tsarewa da Allah ya alqur'ani ta faru ne ta hanyar abinda Allah ya zartar amma kuma a aikace waɗannan sahabbai su Allah ya baiwa ilhamar yin wannan aiki malam yace an Anas ibn Malik daga sayyidina Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda wannan hadisi yana cikin Bukhari anna Huzaifa ibn al-Yamani qadima ala Uthman sayyidina Huzaifa ibn al-Yaman ɗaya daga cikin manyan sahabbai cikin makusanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ta fuskar shekaru karami ne amma yana da kusanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siranta mai abubuwa da dama da wasu sahabbai ma ba su sani ba shine aka tura shi ya je ya tarayya da sojojin kasar Sham da su da sojojin kasar Iraki wajen ci gaba da jihadi a wasu garuruwa da za a zo a ambata sai ya dawo Madina ya zo gun sayyidina Uthman da wani sako shine yake cewa annan Huzaifata ibn al-Yamani qadima ala Uthmana wa kana yughazi ahl ash-Sham fi fatihi Irminiya wa Azerbaijan ya kasance shi sayyidina Huzaifa yughazi yana tarayya shine ma'anan yughazi ay yabzu ma yana tarayya yin jihadi tare da waɗannan sahabbai a tare da waɗannan al'umma mutanen ƙasar Sham da mutanen ƙasar Iraki a wata riwaya nan ambaci mutanen ƙasar Sham kana yughazi fi fati Irminiya wajen yakin ƙasar Irminiya wa Azra Bijar wannan shine mafi ingancin hanyar karanta wajen Azra Bijar wato ya zama zalul da dauri ana iya kuma cewa Azerbaijan wannan wasu kasashe ne a cikin kasashen gabashin Asia wasu kuma ma bangaren Turai ne a yanzu wasu har yanzu suna amsa irin wannan sunayen to waɗannan kasashen da shi ma'a ahalil Iraki da su da mutanen Iraq an kafa rundunoni karkashin jagorancin wani komanda mai suna Sulaiman ibn Rabi'ata al-Bahi shine babban komanda sai kuma aka tura mai wasu cikin sahabbai su tarayya da shi a cikin wannan yaki da a samu albarkacin su a samu falalar gogewar su to daga cikin su akwai Huzaifa wannan yaki an yi nasara akan waɗannan kasashe a shekara ta 24 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma an shekara kamar shekara biyu ana gwagwarmaya Sayyidina Huzaifa da ya dawo sai ya zo da labari fa afza'a Huzaifa takhtilafuhum fil qira'a Sayyidina Huzaifa hankalin shi ya tashi ya shiga cikin damuwa wajen yadda ya ga suna sabani wajen karatu alqurani wata riwayar afza'ahu ikhtilafuhum wa fitna ya firgita da sabanin da suke da kuma irin rikicin da ke bi bayan sabanin sai yake cewa ya kai Usman faqala Huzaifa li Usman ya amir almu'minin adrik hadhihi al-ummata qabla an yakhtalifu fil kitabi اختلاف اليهود والنصارى يا كاي شغبان مسلمي يا كاي ولي الامر يا كاي امير المؤمنين كاي kokari ka samo wa da musulmai mafita game da rigimar da ake yi na sabanin karatun alqur'ani kafin a fara rigima da sabani irin yanda yahudawa da kristoci suke rigima suke sabani game da bible old da new testament sabani mai yawa an rasa meye na gaske meye na ƙarya to kar ka bari musulmi su kaiga wannan sabanin a wata riwaya ta zo a cikin wasu masajin ya ƙara da cewa yace wa Usman ghazawtu farja Irminiya fa idha ahli shami yaqra'una bi qira'ati Ubay ibn Ka'b fa ya'tuna bima lam yasma' bihi ahli al-Iraq وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة ابن مسعود فيأتون بما لم يسمع به أهل الشام wannan da baya cikin nako yace naje na yaki tare da musulmi wasu zo da ƙasar Sham wasu zo da ƙasar Iraki mutanen ƙasar Sham sun zo ne suna karatun Alƙur'ani da irin karatun Ubay ibn Ka'ab mutanen ƙasar Iraki sun zo ne suna karatun Alƙur'ani da irin karatun malamin su Ibn Mas'ud idan mutanen ƙasar Iraki suka karanta Alƙur'ani sai waɗancan su ce ba haka bane idan mutanen ƙasar Sham suka karanta Alƙur'ani sai mutanen Iraki su ce ba haka bane daga nan sai a fara rigima da sabani har abu yayi tsanani har suka fara kafirta junansu da sauransu har ya buga mai misali wani ya zo ya karanta wa atimmul hajja wal umrata lillahi sai wani ya ce san ba haka bane wa atimmul hajja wal umrata lil baiti ne shi ana shi kira yace kuma wancan kuskure ne san ba daidai bane sai su da haka karo mataki wannan yana cewa idan aka samu rigingimu a cikin al'umma to shugabanni su suke ta cewa kai suke daukar mataki ba zahiran gari ba zahirai mun kutsa da kanmu cikin abin da yafi karfin mu da yawa a wannan zamanin malamai ko gari malami ne Huzaifa amma bai dauki mataki ba tunda mataki ne yanzu wannan yana buƙatan da'am na hukuma shi sai yana daga cikin hadari hukuma ta ci baronta da addinin mutane wato sai abin da suka ga dama shi ke haifar da irin wannan tatabirza da aqidu na barna su shigo cikin musulmai amma shi Huzaifa sai ya marmaza sai ya je sai ya gaya ma halifa ko ba zuwa ya tada wani wa'azi na mako ko ya aika mai da sakon gaggawa ko ya aika mai ya ce da Allah ya ci sharin har ya kai gare shi ba tashi ya takanas ya je ya same shi ya ce adrikin nasa qabla an yakhtalifu adrik hadhihi al-ummah qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahud wa an-nasara fa arsala usman ila hafsa sayyidina usman a wata riwaya an ce sai da ya shawara da sahabbai yace to kun ga matsalar da aka kawo me kuke gani suka ce eh gaskiya ne a dan mataki me za a yi aka ce to ayi qur'ani guda ɗaya wanda zai zama uniform a ce to ga qur'anin da mu sahabbai da muka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka tantance muka amince shine Qur'ani dan haka kowa yaje karatu da shi duk wanda ba wannan ba a tattara gaba daya a koran su kar su haifa da rudani a cikin musulmi wannan abin da sabai suke zama ba karama yake ba wanda da ba dan shi ba kamar da Huzaifa ya ambata da rikicin da za a cikin musulunci da yafi wannan da ake ciki hakan ma zaga yan kalakata su suna ja'inja zaga yan kaza su zo suna ja'inja to yana kuma da ba ai wannan aikin ba so da haka sai ya aika wa Hafsa wanda ita ce ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tsiya a wajen sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da aka tattara alqur'ani karan farko zamanin sayyidina Abu Bakri wanda wancan lokacin aka tattara shi ne kawai haka kowace sura daban dan kada ya bace tare da mutuwar shahidai cikin wato makaranta alqur'ani rana daya an kashe sama da guda 70 kamar da muka ji a baya to sai aka tattara shi a wuri daya sai na Bakar da ya zo rasuwa ya ba sayyidina Usman a matsayin shi na halifa sayyidina Usman da ya zo rasuwa shi kuma sai ya ba Hafsa yace ta aji idan halifa na gaba ya bukata a bashi sayyidina Umar jazakumullahu khairan sai ya kai aika wa Hafsa cewa an arsili ilaina bisuhufi ki aika mana da takaddun nan as-suhuf shine takaddu wanda suke warwatse ba a rasu wuri guda daya ba eh yace nansakhuha fil masahifi zamu kafe su a cikin qur'ani musafi shine takaddu da aka hada wuri daya aka musu bango kamar yadda ake wa alqur'ani thumma narudduha ilayki zamu dawo miki da shi fa arsalat biha hafsatu ila usmana sayyidina ummuna hafsa radiyallahu anha sai ta aika wa da usman radiyallahu anhu wannan qur'ani fa amara zaid ibn thabit wa abdullah ibn az-zubair wa sa'id ibn al-as wa abdurrahman ibn al-harith ibn hisham fa nasakhuha fil masahif sai na da committee na wadannan mutanen guda hudu a cikin su akwai zaid ibn thabit shine mutumin garin madina a cikin wadannan shi ba madani akwai abdullah ibn az-zubair ba quraishi ne dan kabilar banu asad ba quraishi ne gaba da baya akwai sa'id ibn al-as shi ma bakurin shi ne dan kabilar banu umayya bakurin shi ne gaba da baya sannan shi kuma abdurrahman ibn al-harith ibn hisham shi ma bakurin shi ne shi kuma dan kabilar banu makhzum to wadannan sai yace ku ne quraishawa kuma ku ne makaranta alqur'ani cikin sahabbai kai kuma zaidu babban makaranta alqur'ani ne kama cikin sahabbai ku zauna ku rubuta alqur'anin nan fa faqala usmanu lirahatil qurashiyina thalasa waɗannan mutanen guda uku Qurayshawa Abdullahi dan Zubair da Sayyid ibn al-Az da Abraham ibn al-Haris yace musu idan khalaftum antum wa Zaid ibn Thabit fi shay'in min al-Qur'ani faktubuhu bi lisan Quraysh idan Zaid dan Thabit shine shugaban committee amma shi mutumin Madina ne ba lahajar shi ba ta Makka ce bace ta Qurayshawa sai ce in aka samu sabani wajen wata kalma wani furuci wani li'irabi to a rubuta yadda Qurayshawa ke rubutawa a fade shi yadda Qurayshawa ke fada shi Zaidu yana da wata karama ne a wannan yanayi shi ya halarci wato abin nan qira'a ta ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a gaban sayyidina Jibril a shekara annabi ta azumin shi na ƙarshe a rayuwa to Zaidu shine sakataren wannan rubutu shi yake rubutawa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suka yi karatu tare da Jibril sai ya samu sai ya zo ya zauna da sayyidina Zaid ibn Thabit sai ce rubuta wannan shine karshen edited version na ayoyin ko mun gane saboda yana da wannan miza a lokacin an samu wani tatabur zada Abdullahi dan Masud Allah ya gafarta mishi Allah ya kara masa yarda shi yana kasar Iraki inda aka tura shi je karantar da ya samu labarin za a yi wannan aikin sai ya ga cewa ya cancanta a kira shi a goye wannan aikin shi matsayin shi na masanin alqur'ani makaranci wanda har a gaban manzo Allah mai kanta alqur'ani dan me za a zo ai wannan aiki yace ya za a zo a saka Zaid yaran da muna gallan shi muna manya muna malamai yana yawo babu wando hancin shi da majina shi za a ba wannan aikin da ranmu da lafiyar mu Ibn Sa'ud bai zai da wannan abu to da haka da aka ce kowa ya kawo qur'ani shi ce daliban shi kada wanda ya kai na shi da aka ce kowa ya kona yace ba za mu kona namu ba yace kowa ya rike na shi amma an ce daga baya yayi na dama ya gane kuskure ne abin da yayi kuma yayi na dama abin da yayi amma a lokacin dan adamci ne kawai ya shi ya ga in shekaru ne ya fi Zaidu in ilimi ne ya fi Zaidu yana ganin in cancanta ce ma yafi shine zabi yake cewa abin da Ibn Mas'udin bai iya hararowa ba shine yanzu aikin rubutu ne za a yi saboda haka an fi bukatun ƴan takarda irin su Zaidu wanda ya aika rubutu ba za a yi aikin dan tilawa bane yanzu ba karfin tilawa ne ma'auni ba inda karfin tilawa ne kadai ma'auni da sai an nemo shi amma ana nufin wanda ya iya tilawa kuma ya iya rubutu kamar da ka san an zo tafsiri jama'a za ka ga al-Rama wata kila ya fi limamin da malamin da ke tafsirin karfin tilawa amma tunda fassara ake nema da fahimta al-Rama ba zai yi wannan aikin ba sai dai ya ja bakin kawai amma ayatuna iya kubucewa malamin shi ne tayin mai da ita ba haka bane to saboda kowa akwai aikin shi an zo jan baki al-Rama ya ja baki an zo fassara malami masanin fassara ya fassara to haka Ibn Mas'udin bai tarayya a cikin wannan aiki ba Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su yace musu kun yi sabani a rubuta da harshen Qurayshawa fa innama nazala bi lisani domin shi alqur'anin ya sauka ne da harshen su fa fa'alu sai suka aikata haka hatta idza nasakul sufa fil masahifi sai kofe waɗannan takaddu a cikin qur'anai radda usmanu ila hafsata sayyidina usman ya maiwa da hafsa da qur'anin ta dama kamar yadda muka fara sai da shawarci sahabbai kamar yadda ibnu kamar sayyidina ali yake fada a cikin sunan abi daud yake cewa wallahi ku din ragin usman game da wannan aikin bai aikata wannan aikin ba sai da shawaran hasan ƴan khawarij din da suka kashe shi suna zargin shi cikin abubuwan da suka zarge shi akwai cewa ya rubuta alqur'ani bayan da ba a rubuta ba usman ne mata da kofinta wa arsala ila kulli ufuqin bi mushafin mimma nasahu ya aika wa kowane gari da kofi daya wa amara bima siwahu min alqur'ani bi kulli sahifatin an aw mushafin an yuhraqa yace da abinda ba wannan ba kuma a kona shi Ibn Battani yake cewa wannan halaccin kona da tafi wanda ba a buƙatar su musamman akwai sunan Allah a ciki ne kuma a bar shi a ƙasa a wulakanta shi ko a taka wasu malami suka ce abin da yafi dacewa shine a tona rami kamar kabari a zuba su ko kuma a zamanance ne a iya a wanki kamar allo ne na zamani ko kuma na computer ne a iya a yi deleting gabaki dan ba a buƙatar shi wallahu alam wannan shine ɗaya daga cikin hadisi da suka zo game da wannan kissa an aika da Qur'anin zuwa garuruwa sai yake ci mishi masahiful amsar qur'anan da aka aika garuruwa ya tabbata cewa garuruwan da aka aika shine daya an bar shi a Madina wasu kuma sun ce biyu ne a Madina akwai wanda ake ce mishi al mushaful um kaman ka ce wato shine primary copy kenan kaman shine copy number 1 shine al mushaful um shine wanda yake gun sayyidina Usman radiyallahu anhu shine wanda aka zo kashe shi yana karatu a cikin hajjin ya fallata a cikin fasa ya kifi ka humullahu sannan aka aika da wani zuwa garin kufa wani kuma zuwa garin basara wani zuwa ƙasar sham uku kenan ko na hudu zuwa ƙasar makka na biyar zuwa ƙasar yaman na shida zuwa ƙasar bahrain sai kuma na bakwai din wanda yake madina da aka su guda bakwai wasu kuma suna ganin guda takwas ne biyu a madina saura kuma zuwa wannan ƙasar sham aikin da suka yi shine tantance alqur'ani da tabbatar da menene asalin nassin alqur'ani babu ragi ba kaji saboda haka sai suka sa kaida dole sai abin da ya tawaturi wato aka ce duk wanda yake da wani abu na qur'ani ya kawo mana yanzu suna da kofin sayyidina Abubakari amma ba su dogara da shi kare ba sai a ce duk wanda ya haddace wani abu na alqur'ani ko yake da shi a rubuce ya zo gaban mu ya kawo idan haddace ya zo ya karanta a kofi idan yana da shi ne a rubuce a wani allo ko a wani katako ko a wani allanka fada ko wata kirgi sai ya kawo sai a duba a ga ya dace da abin da ke cikin wancan kofi na sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai a tabbatar aya bayan aya tun daga Fatiha har Nasi an ce wajen wata shida suke suna wannan aikin wannan shine asalin tarihin taqiqi da ake fada sai abin da ya tawaturi duk abin da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da Zaidu shi a wannan al'ardatul akhira yace ka rubuta wannan cikin abin da Jibrilu ya koya mini ba sun cire shi yana cewa baya cikin abin da tabbata cikin alqurani ma'ana wani yazo da wata aya yace wannan ayar ni ma an taba jan asu kada annabi ta na karanta ta ko na kofi sai suka duba suka ga a cikin nuskar Zaidu babu wannan karatun ko ta yanda cewa wannan karatun ba a karantar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wato karatu na ƙarshe da ya biya a gaban sayyidina Jibrilu alaihi salam ba sai suka cire shi sannan sun tabbatar da tartibin surori da ayoyi wannan tartibin da kake gani Baqara Fatiha Baqara Ali Imran Nisa'i Ma'ida hakka gangaro zuwa kan Falaq da Nasi to su suka yi wannan tartibin wannan tartibin shi yasa malamai suke da sabani akan ko ya tabbata tauqifi ne wato daga Allah ne ya aika Jibril da shi ko kuwa ijtihadin sahabbai ne wasu malamai suna ganin cewa a cikin wannan aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi shi da ainihin wato sayyidina Jibril alaihi salam a lokacin Jibril ya dinga ga mai cewa to daga sura kaza to ka sa Fatiha a farko daga Fatiha sai Bakara daga Bakara sai Ali Imran daga Ali Imran sai Nisa'i daga Nisa'i sai Maida haka dai haka dai haka dai har zuwa kan a ce to daga kuma Qul huwa sai Falaki daga Falaki sai Nasi wasu kuma suna ganin a ijtihadin sahabbai ne wallahu a'lam sannan suka sake kuma tartibin ayoyi aya kaza zuwa kaza shine farkon sura kaza aya kaza zuwa kaza shine tsakiya aya kaza shine ƙarshe wanda da kuma babu wannan tartibin akwai tartibin da an hautsana su suka yi wannan shi ma bisa wancan kaida sannan suka rubuta shi da one format format na rubutu guda daya wanda da kuma akwai format iri daban-daban kowa ya rubuta gurgurdan irin format din shi kamar daga sai misali idan ka zo buga littafi ko ka zo yin thesis ko ka zo rubuta wani abu dole zaka dauki wani format na farko tukunna nau'in font ko size na ainihin harufan sannan wata kila in ka fara rubuta misali in islamic sai ka fara rubuta SAW mai kon sallallahu alaihi wasallama to ana so ya zama duka haka zaka yi haka in kana rubuta Allah da double L duka haka zaka yi in kana saka dugo akan wani dan wasali akan alif akan a din nan dan ya nuna madda ko to haka zaka yi gabaki dai ana so ya zama uniform to lokacin ne suka yi wannan tsarin da ka gani na alqur'ani ya zama uniform sannan suka cire duk abin da ba alqur'ani ba daga cikin qur'ani akwai wasu nuskoki na alqur'ani na wasu sahabbai wanda a ciki akwai wasu yan karakare wani ya rubuta wani sharhi ko fassarar wata kalma in an misali an ce fi burujin mushayyada sai ya kara ya ce ya'ani tawila to duk an cire wannan a cikin wasu qur'anin sa akwai wannan kamar irin talikan da muke a cikin littafai sabai sa da qur'anin sai wannan talikin to duk sai aka cire wannan gabaki daya sannan sannan kuma aka yanke aka fitar da doka a hukumance kamar a ce menene kenan a ce executive order ko yawwa cewa wannan shine qur'ani wanda aka yi itimadi aka yadda da shi wannan shine certified copy na alqur'ani karshen abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba daga jibrilu kuma duk duniya shi za a karba kuma har yau shine qur'ani da ake amfani da shi duk duniya malama daga cikin ayyuka na bajinta da sahabbai suka yi karkashin jagoranci sayyidina Usman wannan na takaita mana bayani ne fa kuma kuma cikin azzarkashi cikin alburhan kaga labarin wannan aikin dole sai ka tunjana wa sahabbai ka san kuma cewa duk abinda ake takama da shi wai na yanzu na wani ilimi tahqiqi wani verification na plagiarism check duk wallahi sahabbai sun wuce mutane akan wannan abu da sun wuce tintini sun san wannan abu sun yi su kuma a zamanin da babu wanda ya san wannan abu irin yadda su suka san shi daga cikin koyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu Allah ya kara musu yadda Allah ya kara musu tsare da aminci wannan yana nuna mana wato tarihin abin da ya faru kenan da kuma kamar yadda muka ambata muhimmancin a ce shugabanni akwai ruwansu da addini bai yiwa shugabanni su ce ba ruwansu da addini a hukumance ko a baki ko a yayine irin da ake zo nan zaman kara zuba din nan a ce duk addinin mutane kowa yi yadda ya ga dama dole ko kowa yi abin da ya ga dama a yayin da kun zaka bude makarantar kuɗi za su ce ba ruwanka da ba ruwansu da kai ba kai abin da ka ga dama makarantar ka ce amma za su yi ruwa su tsaki su ce za su bada syllabus su za su faɗi minimum qualification na malamai su za su so ya shiga su za su bada mai sunanta calendar ta lokacin da a fara term lokacin da za a bari in a ƙarshen al'amari su za su bada certificate hukumar waye da neko su suke bada certificate kuma hukumar gwamnati ne in baka yi haka ba za a yadda da makarantar ka ba haka in zaka bude asibiti haka in zaka bude gidan biredi haka in zaka bude gidan abin nan gidan kaji komai gwamnati ce tana da ta cewa akai saboda ya shafi al'umma amma za ka masallaci ba ruwansu in za ka makarantar islamiyya ba ruwansu duk abin da ka rama ka je ka karanta in dai baka shiga hurumin sa babu komai ka shiga hurumin Allah ba komai bane wannan ba karamin kuskure bane jama'a duk inda aka san muhimmancin addini ko na ƙarya ne to ana regulating din shi wato dai zaman gwamnati tana da ta cewa akan yaya mutane suke gudanar da addini ya mutane suke managing din masallatai yanzu hatta auqaf me yasa a kasar mu auqaf ba sa kaiwa ko ina wato abinda mutum zai bari na dukiya ko wani masallaci ko wata makaranta yace wannan don Allah ne, me yasa galibi ba sa kai labari saboda ba ruwan gwamnatin su? A inda mu aka san muhimmancin addini, akwai Wizaratul Awqaf Ministry, state tana da shi, federal na da shi, a Masar akwai, a Saudiya akwai, a Iraki akwai, a Lebanon akwai, a ko ina akwai, wanda duk wanda ya bar wani wakafi to za a danka wannan wakafin ne karkashin kulawar wannan hukuma, koda ya ce ga wasiyi da zai kula da wakafin nawa, shi kuma wasiyin yana karkashin kulawar wannan hukuma, za ta danka check and balance cewa me yake, haka dole abai tabbata. Shi yasa misali yanzu kaza an ce makarantar Barewa shekarar ta 100 bata mutu ba, amma wace Islamiyya ce a garin da kai shekara ko 30 kuma kan ta allu da malamin ya mutu shikenan. Amma ina za a ce makarantar gwamnati ta dauki duk makarantun al'adun Islamiyya cewa makarantun ta ne tunda al'umma ta ake karantawa a ciki, za su tabbata ko bayan shekara to. Kaga wannan yana daga cikin kurakuran da muke fama da su, Allah ya kyauta. Saboda haka sannan kuma yana cewa kowane aiki da za a yi a nemi masanan shi, yadda aka nemi masana a nan suka yi, to duk abin da za a yi a nemi masana su ya kamata su yi wannan aikin. Waɗannan sahabban a cikin sahabbai akwai da suka fi su shekaru, akwai da sun riga su musulunta, wasu ma akwai iyayensu kamar Abdullahi ɗan Zubair, akwai baban shi Zubair ɗan Awam lokacin yana raye, Zaid ɗan Sabit baban shi Sabit, ko Sayyid ɗan As, kowa yana da wani na gaba da shi wanda ya girme shi, amma Sayyid Nari yana raye a wannan lokacin. In falala ce dai ya fi waɗannan. Sa'ad ɗan Abi Waqqas yana raye a wannan lokacin, afwan Sa'ad ya riga ya rasu a wannan lokacin, zamanin Sayyidina Usman ne ko zamanin Sayyidina Umar ya rasu, sai kasan alibin Sayyidina Umar. To amma duk da haka dai ba a ɗauko wasu waɗanda ba sabgarsu ba ne. Idan ana neman masana abu to a bar masana wannan abin su yi magana, wanda ba masani ba a kai ya kame bakinsa. Babu wani sabi da ta da ƙayar baya a nan cewa su ba su yadda ba, su suka musulunta tun a Makka, don haka ma wannan abin son zuciya ne, don haka wannan abin ma bid'a ne, duk ba su yi wannan abin da mu muke ba. Kafin ka fahimci me ake yi ka sa baki. Ba dole ne, babu wanda ya lazimta maka cewa wai duk wani abu da ya zo sabo wai sai ka yi magana a kan shi tun baka fahimci shi ba. Don haka muke kwashe albarkar mafi yawan abubuwan da suke cikin mu jama'a. Saboda kafin ma aiwatar da abin mun gama tsinewa, mun gama shiga cikin mutuncin mutane, mun gama Allah ya isa, mun gama zargin akan abin da ba mu sani ba. Jama'a ina kaina nasiha da ƴan uwa masu sauraron mu cewa mu kiyaye wa kanmu, mu tausaya wa kawunan mu jama'a. Abinda ka san baka san kanshi ba. Abinda kake jiwa daga nesa, abinda ba a gayyace ka ba, don Allah mu daina saka baki. Mu rangwanta wa kanmu, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kaji ana rigima wani masallaci, kaji ana rigima wata kasuwa, kaji ana wani bala'i, ana wani rikici akan wani gado, akan wasu malamai da wasu abokansu, ƴan uwansu malamai, kace sai ka saka baki. Akan ɗan siyasa, akan sarki da sarki, sai ka saka baki. Sai kai ma sai ka faɗi opinion ɗinka, sai ka taking side. Duk wannan ka ɗauko kanka unnecessary zunubi ne. Allah ya kyauta. Sannan yana halascin wato ƙona takardu waɗanda suke na littafai ko na Qur'ani ko na bid'a gama amfani da shi wanda ba a buƙatar shi, za a iya ƙonawa, za a iya kuma birnewa a cikin rami kamar yadda Ibn Battalin ya kawo a cikin sharhin shi na Bukhari. Abinda ba a so shine kada a yi mishi abin da zai zama wulakanci. Daga cikin wulakanci shine a bar su ana tattakawa ko a zubar akan hanya. Muna yara ko larabci magai sai mu ce sunan Allah ne, ba za a bar shi ya wulakanta ba. Amma yanzu sai kaga mutum ya kwaso takardun gidan shi da Qur'anai da littafan fiqh da littafan hadisi wanda yara suka yayyaga na Islamiyya, irin wanda ake raba musu a makarantun boko, irin namu, irin su Albani science da makamantan su, sai mutum ma ya je sai wa ƴan jari bola da takardun jaraba, wai za a je za a yi maganin sauro. Kaga wannan wulakanci ne ga takardun, nawa za a baka jari bolan takarda? Dai in ka yi kilo 50 nawa za su baka? Dan a ce kana da kilo 50 na zadin nan, ya bar su baka naira 500, bana jin zai wuce ka. Dan buhun santola na takardu 6,000, to me za ta yi maka in sun baka 6,000? Misali mu kadara 6,000, in ya kai nauyin keji 20 kenan, keji 100, to kai sai ya kai kamar keji 100 shine 6,000, to wa zai tayar takarda keji 100 tsakani da Allah? Ai ba karamin aiki bane. Akan wannan ƴan kuɗin shine zaka je ka wulakanta takardu, irin jarabawan yara, akwai azkar, akwai hadisai, akwai sunan Allah, akwai waye,
wasu ma akwai ayoyin alqur'ani duka je ka wulakanta su kodan za baka 2000 su kuma su je su tawurgi da shi a inda suka ga dama karshe akwai sa kai wasu yan iska ko wasu arna su je su yi maganin sauro a zuwa na sayarwa to gaskiya wannan abin kyama ne gara ka bar su a gida kai ta ajiye su ko kuma ka kora su ko kuma dai ka san inda zaka kai su a mutunci ko ka tona rani ka zuba su a ciki Allah ya kyauta malam ya sake cewa ibnu abbas in kala kana nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu faslas suwari hatta tanazzala alayhi bismillahir rahmanir rahim a wata riwaya hatta tanzila ko hatta tunazzala yazo da haka idan jibril na koya man annabi sallallahu alaihi wasallam karatu zai ta kawo mishi ayoyi ya kawo ayoyi kaza ya sake ka ayoyi kaza ai ta karatun sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai iya gane an zo karshen sura sai ya jibril ya ce bismillahir rahmanir rahim to an gama surar dake gabanin wannan kenan za a shiga sabuwar sura wannan yana tabbatar mana cewa bismillah ta kasance wani abu ne na musamman na bambance tsakanin surori bayan kasancewar ta aya a cikin Fatiha bayan kasancewar ta wani sashe na aya a cikin suratul naml fadan Allah da kisaki inna min sulaymana wa inna bismillahir rahmanir rahim sannan kuma wata aya ce ta musamman ta rarrabe tsakanin sura da sura Allah ya saukar da su dan ararrabe in banda tsakanin suratul anfal da tauba kamar da aka sani wa baina kulli suratayni basmila la baina lamfali wa taubatin fala ta'ti biha bal qif aw iskut aw sila thalathatin sahad li kulli man tala wallahu alam malam yace babu nuzulul qur'ani ala sab'ati ahrufin babun dake bayani akan cewa qur'ani ya sauka akan harufa guda bakwai ahruf anan wato ala sab'ati awjuhin fuskoki bakwai wato ba ana nufin kowace kalma a cikin alqur'ani tana da wajihin karantawa bakwai ba ko kowace aya ko kowace jumla a ana nufin qur'ani gabaki dayan sa mabambantan lahajoji ne har guda bakwai wannan daga cikin fasara ce na gabata mana da ita mu gane qur'ani gabaɗayan sa an hada shi za a samu cewa lahajoji ne daban-daban har guda bakwai alal misali Hausa aga Hausa tana da karin harshe daban-daban akwai zazzaganci akwai kananci akwai dauranci akwai kabanci wata kida da sakkwatanci da zamfaranci ko kuma na ce duka sub variation ne guda ɗaya ko Allah ne shine mafi sani malama su za su sanin wannan sannan akwai na gabas din nan gudduranci da sauransu to kuma dai nawa ne kuma wanne ne amma zaka zo ka tarar da wani ne magana da Hausa kamar idan BBC Hausa suna labarai zaka yi tsintan kowace lahaja a cikin wannan ko gurgurdan abin da aka ce ma shine standard Hausa wanda turawa suka zo suka tsara daga baya suka ce wannan ita ce Hausa daidaitacciya wanda ba wai karanci ce zalla ba kanawa suna cika baki cewa karanci ne ba haka ba akwai dai kaso mai tsoka na karanci a ciki wata kila fiye da zazzaganci wata kila fiye da dauranci amma ba karanci ne zalla ba to da haka dukkan lahajojin harshen Hausa ne aka tara a wajen to alqur'ani daga cikin fasar da aka yi wannan hadisi akwai cewa qur'ani ya sauka da lahaja kala bakwai mabambanta bari mu ji hadisin tukunna malam yace wannan hadisi a cikin bukhari da muslim ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara manzo Allah yace aqra'ani jibrilu ala harfin farkon al'amari jibrilu alaihi salam ya koyar da ni qur'ani ne a bisa karatu fuska guda kamar a ce zo a ce da Hausa ne amma dole kowane bahaushe ya dinga yin karanci kaga wani bahaushen ya shiga magana kanancin ya riga bakin shi yayi laushi da zamfaranci yanda kamar mu ne a ce anan ba zage a ce ka kuma kana Hausa kebi ko Sokoto ai baka yi to haka shi ma mutumin can dole zai ji wani bambara kwai to da kari daya akai faraja'atu ce sai nayi mushi nayi muraja'a sa wato na neman sassauci nayi bayayya da shi falam azad astaziduhu wa yaziduni ina cewa ya jibril ka taimaka ka ƙara koya min wani salon karatun daban ce to a karanta da wannan salon dan a sauƙaƙa wa al'umma yace hatta intaha ila sab'ati ahruf dan aka kai kari bakwai karin harshe bakwai wannan dan a samu sauki wajen karantawa dan wato kada wani ya gagara karantawa
kamar yadda malamai suka cewa hadha min at-tashiri wa at-taysir dan saukakawa alqadi ya rike cewa ma'anan shi a samu lafazi guda sai a kawo wani lafazi da yake zama a gurin sa misali a ce abinda bazazzagi ke cewa gajere ko wataƙila shine a wani yake cewa guntu sai a ce to wanda bazai cewa gajere bai ce guntu abinda bazazzagi ke cewa matana bakan ya cewa matata ya ce to in ka ce matana ma daidai ne in ka ce matata ma daidai ne wanda bazai iya fadan shayi bai ce hayi ba komai amma aka ce dole sai ya ce shayi kaga an ba shi aiki ko mun gani dole in aka ce dole sai ya kira doya da sunanta doya ko sai ya kira rogo da sunan shi rogo hala kuma shi a garin su ba rogo ake cewa ba ko sai ya kira masara da sunanta masara hala shi kuma a garin su ba masara ake cewa ba an ba shi aiki ko Allah ya san muna ganewa to sai aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam dama cewa ya karanta da Qur'ani yadda kowane balarabe zai iya karantawa da irin lahaja sa ba zai sha wahala ba tabbatar da fadan Allah wala qari yassarnal qur'ana lizzikri alqadi ya rike cewa shi yana ganin haka ne kuma yana ganin ba wai iya bakwai din bane bakwai kawai an fada ne tajawuzan kamar da ake fadan 70 da 700 a larabci da nuna adadi mai yawa a 100 da nuna adadi mai yawa a 10 kamar da Allah yake cewa in tagfilhum 70 maratan ai ba iya 70 din bane wato nuna yawa ne kamar yadda Bahaushe kuma sai sai ce misali malala gashin tinkiya ko yace dubin dubata ko yace dubbai saboda wannan yace wannan lambar kawai mafhumu laqab ne ba mafhumu laysa bi mafhumin a cikin riwaya Imam Muslim ya kara da cewa Ibn Shahabin yace balagani anna tilka sab'atul ahrufa innama hiya fil amri alladhi yakunu wahidan la yakhtalifu fi halalin wala haram na samu labarin an ce ma'ana haka shine abinda ba zai canza ma'anar abinda aka ce halas a ce haram ba abinda kowa ya san ana faɗa haka malamai sun yi sabani ne yawa game da wannan gabar sai da aka samu zance kala 35 me ake nufi da unzilal qur'anu ala sab'ati ahrufin har al-imamu suji yake cewa ya daga cikin mutashabihul hadith wanda yake kawai ba za a gane me ma'anar shi ba sai da ya imani kamar da cikin alqur'ani akwai mutashabi zamu fudo su daga cikin mafiya shaharan fuskokin da aka ambata insha Allah malam ya sake cewa وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها سيدنا عمر كنسن شي بايا واسا دا ابوبوا وتانا yana zauna a cikin masallaci sai ya ji wani sahabi mai suna Hisham ibn Hakim ibn Hizam shi wannan Hisham yana daga cikin Muslimatul Fath sabon musulunta ne sayyidina Umar yana zaune sai ya ji ana kan Suratul Furqani amma da wani irin lafazi ko wani karin harshen da ba haka ya sani ba yace da kyar na iya mallakan zuciyata ban tashi naje na hana shi a sallarsa ba yace bari ya gaba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha umar yace kuma ni annabi ne ya koya min ita sallallahu alaihi wasallam wa kittu an a'jala alaihi yace na kusa ne masa gaggawa thumma amhaltu hatta sarafa yace amma dai na dai mallaki zuciyata na bashi haye idar kuma labbabtu ce sannan na shaƙi labbabtu shine a hado wuyan rigan mutun da a shakwala shi ya ji har yaje yana magana da kyar dirja'i wato kamar ka kama barau haka yi mishi ya kwamushe shi fajitu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nago da shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya sai da ce mishi kai Hisham ya ganye kanta wannan qur'ani haka yace haka nabi ga ta mai ce kariya kake kazabta aka ce ƙarya a nan dai kuriya ce mishi ƙarya ala wajhi tarje wato marin jayin zato ina ganin kuskure kake ko kuma a bisa lafazin mutanen makka da suke ce ma kuskure ƙarya daga ne ce to tunda ka ce annabi ne ya koya maka mu je gaba annabin ka fara gaban shi ya kawo shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce manzo Allah ya rasulullahi inni samitu hadha yaqra'u ala ghairi ma aqra'atani ha naji wannan na karanta qur'ani bai da karanta mun ba fa qala li sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma umar arsilu to saka shi har a lokacin yana shaƙe da shi fa ba sauki mala ki saka shi kala sun makallahu da aka suke ce ikra karanta inji ai da ka karanta din wannan ya daga cikin abin da ake ce ma fear hearing ba da zaran ka kawo karin mutum ba ce kai bata ce
ba a ji tabakin shi ba a ce kai kana kanta Qur'ani ba yadda aka sauka ba ka yarda yace karanta inji fa qara'a ya karanta qala sai annabi ya ce hakaza unzilat to kai Umar ai wannan shi dai ya karanta summa qala li sai ya ce Umar ikra kai ma karanta miji fa qara'tu sai na karanta fa qala hakaza unzilat ai kai ma naka daidai ne innal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin qur'ani an saukar da shi da karin harshe kala bakwai faqra'u minhuma tayassar karanta gurgurdan abin da ya sauka ba sai kai irin na wani ba irin wanda ka koya irin shi zaka karanta ba sai kai na wani dole salawatullahi wa salamu ala rasulillahi wa radiyallahu anhu sahabati shikenan sai magana ta mutu wa an ubay ibn kabin to ga kuma na ubay bai dan ka bai daga cikin manyan makaranta alqurani ne radiyallahu anhu wanda ya kasance yana kanta qurani a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce amman wahayi cewa ka karanta qurani in saurara annabi ya ji karatun sa ya ce na ji karatun ka Allah ya baka kwarewa karatu kamar yadda ya ji na Abu Musa al-Ash'ari to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sauraron karatu waɗannan sahabbai domin dai je da ta kwashe da Umar wannan da gaskiya bane kamata mu kalla a cikin na Umar din nan shine wato sahabbai sukan ji karatun junan sa shi koda mutun sallah yake kana zaune babu laifi ka sa kunne ka ji me yake zaka kawo kaga shi wannan yana sallah ne wannan kuma yana zaune amma ya sa hankalin sa haye ji ya kawo sannan wato ashe ba kowa ne da ya riga ka shiga ustazanci ne fika ilimi ba ko yafi ka sanin wani abu ba shi yanzu take da Umar yana ganin mu ne musulman farko da aka wannan da je karantawa kawai dole nashi ne kawai kuskure to ba kawai shi abun yake haka ba dan ka girin mutum a shekaru ka riga shiga ustazanci ko ka riga shiga ma'alaran ma wannan bai nufin kafi shi har abada kuma karka je kana masa gori kaga Umar mai shi gori ce kai mu da muke musulunci tun ana Makka kai da sai da kaga ha za ka musulunta za ka zo kana karatu ba haka ba irin wannan gorin da zaka zo tayar cewa tun kafin kai wayo muke ustazanci ko mun saurari karatu a gaban Abubakar Gumi ko tun kafin ma malamin ku yayi kaza duk wannan yana nuna mutum bai san ciwon kansa a cikin addinin musulunci mi sai yake wannan magana asbaqiya tana da ranarta amma ba dole bane kullun ta zama haka domin kana haifan da ma yafi ka sanin abubuwa da yawa galibin mu yanzu muna da yara kanana yan shekaru 8 9 10 in ga ganin da suke su dabaru sai su an shoye kamar su bata mai ta kar sai da zakai ta sai ka zo kana roƙon su da Allah su dan maka ta yadda take ko computer ka ko ko su samu ka wani password ko su rikita maka wani setting kar sai da zakai da su ko ka jaro malam ya ralle da tilawa da kai san da kake kamar shi baka iya ta ba iyaye da dama suna cikin irin wannan yanayin saboda ya samu abutsotin da baka samu ba to kaga sai ka gode wa Allah kaga ce ka ga yaran nan yaushe ma na auri uwar shi kai wallahi baka isa ba falala Allah ce kam tarakal awwalu ayril akhir inji suyuti ko so dama wanda ya gabata ya karbar ma wannan bayan shi wani abin da zai tsinta kuma ya samu falala a ciki saboda haka babu laifi dan wani da ka riga shi a shekaru ko a addini ya san wani abin da baka sani ba sannan an zo da shari'a gaban ka duk yadda aka muzanta abin aka gabatar da shi kai kokari ka ba wanda aka tuhuma damar a ji ta bakin sa galibi zaka fahimci wannan idan kana hulɗa da mata masu tambaya mu da suke mana kallon malamai suna mana tambaya wani lokaci sai ka ji sai ka ji cewa wannan mijin hala dan wuta ne kawai in ta surar kuma wallahi wani abin ba baki kafin namiji ɗaya kamar karan matar shi mata dubu sun kamar karan mazan su ka lura kyau malam Abdulhamid ko ka lura abin da yake nufi zaka yi ta jin koken mata cewa an musu laifi kaza kamar gaji koken namiji ɗaya cewa an mishi laifi kamar wala ba musu laifi ne ko yayi ne to duk sanda mace za ta kawo maka karan miji in ta suranta maka laifin shi sai ka ji kai cewa wannan da ya mutu ka wutala shi kajuwa to amma inda ka bashi fiya hiyarin kace to a zauna a ji ta bakin shi sai ka ji kuma gaba ɗaya ashe kawai tsari sai ka ji laifin da aka tume shi in an samu da yawa laifin ya kai 40% amma za a nuna maka yayi kaza bai ma yi kaza ba ai da ma yana kaza ai yi ma kishiya kaza ai lokaci kaza ma an yi kaza za ka ji kawai ka wannan dan iska ne wallahi idan ka san shi ma da ka na mishi kalamar turki za ka shi mutum banzai ce ashe wani bai da kirki haka ta harzuka to amma ana zuwa da an yi magana sai kuma kaga ai ni ba sa haka yake ne ko ta fashe muku da kuka to raka ka kiyayi mafi yawan karan da mata suke kawowa ka kiyayi goyen bayan su idan kaga da takun da iyayen mun da suke dinnan yana da kyau duk ta kawo karan mijinta ba ma a saurara ta awartake ta kawace kuma gidan mijinki ba ma san gulma yarinya za ta yi yaji ta zo gidan su kafin isha za a ce wallahi ki tashi kuma kan baban ku ya shigo dan ba zai saurare ta ba to wannan abin da maza suke nada wallahi yafi abin da iyayen suke kawo maslaha yanzu ko za a zo a kawo kara ai ta bayani kai uban yarinya ko alwalinta kafin a gama bayanin hankalin ka ya gama tashi cewa mu mun bada ya ana mata wulakanci to idan kai ma mai karamin tunani ne sai ka kira a waya kai zage-zage ko ka tashi ka je ko ka aika wasu yara marasa hankali su je su duka daga baya kuma zo ana jin kunya an daki siriki ko an zage shi kuma an zo an yi bayani ga to ai mu musa haka abin yake to ku sani ba ku zo mataki ai sai ku saurara har sai kun sani ita kuma taimako ko kuma sai an gama nan kuma taimako Allah sai kun buga mata miji sai ni ban ce a dake shi ba akwai da irin haka ta zo ta faɗi magana aka zo ana tuntunta to ai ba na ce ni na kawo ne ko da a mai faɗa ni ban ce a ce wasu yayin ta ne marasa hankali suke suka da kai ni ba na ce ku je ku da kai bane karshe suka bata da jinya kuma to almuhim duk yadda ƙara ta kai ga aka suranta maka mutum mai laifi ko ko kisan kai aka ce yayi ko ka bashi dama a ji ta bakin shi a bashi dama ya kare kanshi yadda annabi ya ce ma sayyidina Umar saka shi sannan karanta miji wannan yana da kyau sosai mu kula da wannan hadisi na gaba shine da yake cewa ubayyu ya ce cewa kuntu fil masjidi fa dakhala rajulun yusalli fa qara'a qira'atan ankartuha alayhi babban alaran mani yaji wani malami ko wani cikin sahabbai yana karatu a sallah sai yaji karatun ba daidai ba thumma dakhala akhar wani ya ƙara shigowa fa qara'a qira'atan siwa qira'atin qira'at sahibi sai ya karanta kuma da wani salo na daban wancan yayi kuskure wannan kuma ya karanta da wani salo shi ma wanda kuskure ne falamma qadayna salata da muka gama sallah gabaki daya dakhalna jami'an ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka tafi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu sai nace inna hadha qara'a qira'atan ankartuha alayhi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya karanta qur'ani ba daidai ba wa dakhala akharu fa qara'a siwa qira'ati sahibi sai kuma ana kukan targade sai ga karaya ce wannan yana zuwa shi ma sai karayin wani katu ya sake yin wani abu can daban fa amara huma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qara'a nabi ya ce to ko ya karanta ni fa hassana nabi sallallahu alaihi wasallama sha'aruhuma nabi ya ce ai daidai sai karanta fasu kitafi nafsi min at-takdhibi wala idh kuntu fil jahiliya ite sai na ji a cikin zuciyata na fara tunanin to ko annabtan nan ƙarya ce shedan yazo mishi da wannan mummunan tunanin cewa ah yana ce qur'ani guda daya amma wajihin karantawarsa yanzu ni na san daya ga wannan Mr A ya san daya ga wannan Mr B ya san daya akalla kalar karatu uku ko kuma annabi ya ce duka daidai ne ce sai na ji kamar to ko dai ƙarya ne ma gaba ɗaya qur'anin nan yace na ji abin ya koma mini irin yanda maguzawa suke kaita alqur'ani falamma ra annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya ga ma kadiga shi ne yaga alama ido na cewa na shiga cikin rudani da imuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce daraba fi sadari sai annabi ya buki kirjina a wata riwaya yake cewa ta cikin kabari yake cewa Allahumma ihsa anhu shinkara Allah ka tafi da shi dan daga barin sa fa fitu arqan yace nan da nan sai na fara zufa kamar irin zazzabi amma ka allura din nan mai zafi zabi ya fara sauka wa ka annama anzuru ila llahi farqan sai na ga kamar ina ganin Allah ido da ido wato wajen gazgatawa farqan shine dalla dalla kenan kamar da Allah yake cewa wa qur'anan farqanahu itaqra'uhu ala nnasi ala mukthin farqanahu ai waddahnahu wa fassalnahu sai na kamar na ga Allah ka ga wanda ya ga Allah ai ya gama ganin yaqini ko ite to sai na ga saboda gaskiya da naji a zuciyata ina ka san na ga Allah fa qala li sai annabi ya kare ce mini ya ubayyu ya kai ubayyu ursila ilayya an yi mini wahayi an aiko da mala'ika ya zo ya gaya mini cewa an ikra'il qur'ana ala harfin ka karanta wata ne alqur'ani da salon karatu daya fardattu alaihi sai na ce wa mala'ikan a taimaka mini an hawwin ala ummati yace ku tausaya wa ummata ya kai jibril ba za su iya ba a ce kowa da karatu daya larabawa duka da lahaja daya to gara mu ajamawa wanda akoya mana dishi ko zamu bi
faradda ilayya thaniya ya sake dawowa karo nabi malaikan yace to ikra'uhu ala harfain to an baka dama ka karanta shi da karin harshe biyu faradtu ilayhi na sake mai mushi da zance nace an hawwin ala ummati a tausaya wa al'ummata faradda ilayya thalisa ya tafi gun Allah ya dawo sawu na uku yace da ni ikra'uhu ala sab'ati ahrufin Allah ya ce a sauƙaƙa ma al'ummarka ka karanta shi karatu kala bakwai sannan sai aka ƙarawa annabi aka ce falaka bi kulli raddatin radattukaha mas'alatun tas'aluniha ka tambayi na daya ka tambayi na biyu ka tambayi na uku to iya wannan tambayoyin da kai ana cewa a ƙara kana cewa a ƙara ƙarawa za a baka bonus shine yanzu kuma kai addu'a kafa uku za a amsa maka annabi dan gatan Allah kenan inji masu masu ushaku ko wato kamar da Aisha take cewa annabi fa Allah yana ji da shi tace ni ina ganin ma ubangijinka san ranka yake bi aka tace in abu annabi yana san shi a zuciya to sai Allah ya mishi kadnara ta kalluba wajhaka fis sama'i mai Allah yace falanu walliyannaka qiblatan tardaha Allah yace turji man tasha'u min hunna wa tuqi ilayka man tasha'u wa man ibtagaita mimman azalta fala junaha alayka inda za mu mutane irin wannan yanayi ada an ga rashin mutunci ba aka ce manzo Allah sallama matan ka dinnan duk wanda kaga dama ba sai kai rabon kwana ba wanda duka kake so jawo ta kusa ta kwana a wurin ka goma ka sake jawo ta kwana a wurin ka in ta kake so wa man ibtagaita mimman azalta da wanda ka kira da wanda ka kyale duk ɗaya ne a wurin Allah ba kai rifi ba wanda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda rahmashin tausayi da yi haka sai ya bar wannan din har sai ya roƙe su ma in yana so ya je wurin to saboda yadda Allah yake san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga fa roƙo yayi aka jinkirta ya sake roƙo aka sake jinkirtawa wato ba amsa mai duka bakwai din a lokaci guda ba shine sai Allah yake to an baka bonus kai addu'o'i guda uku za a amsa maka shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake san al'umma sa su tsira sai duka ya bamu waɗannan addu'o'i sai ya ce Allahumma ighfir li ummati Allahumma ighfir li ummati ce ya Allah gafarta wa al'ummata ya Allah gafarta wa al'ummata kai ya kafa bi kenan ko sai ya ce wa akhartu thalisa jibril ina son a ban min ɗaya lifeline ba zan yi amfani ta yanzu ba li yawmin sai ranar alkiyama yargabu ilayya al khalqu kulluhum randa kowa yake so ya ci albarkata hatta ibrahim alayhi salam har ubana ibrahim alayhi salam zai shiga alfarmata wato zai jira wannan shine ash-shafa'atul uzma kenan wanda zai ruka a bashi damar yin ceto a bada dama a ji a hisabi a bada damar da kowa har annabawa sai sun dinga shi mushi albarka a lokacin da kowa yana cewa allahumma sallim sallim annabawa da manzanni ya Allah ka sa mu tsira abinda suke nema kenan kowa ta kanshi yake shi kuma za su sai sun zai amfani da wannan addu'ar ya kawo mana mafita ga baki ɗaya mu murusu Allah ubangiji ya ƙara mushi tsira da aminci wannan hadisi da ma kun ji shi game da wannan tattaunawa akan unzilal qur'anu ala sab'ati ahrufin akwai sauran bayani wanda kamar yadda muka ambata mu zo ƙarshen babu za mu faɗi wasu daga cikin manyan fuskokin da aka fassara wannan ainihin wato babi a karatu na gaba insha Allah amma dai anan zamu kwana zamu sake miƙa ta'aziyya akwai malam Ibrahim da ake cewa malam Ibrahim Lofi wanda limami ne na nan masallacin Ahlus Sunna dake nan kusa da mu da ake cewa masallacin bakin titi ake cewa ko wannan bawan Allah ni wala na dauka tintin ma yarsu ashe yayi masallacin santara ashe ya dade yana jinya shekara da shekaru yana jin cikin azumin nan da yarsu zama masashi a cikin addu'a bawan Allah Allah ya gafarta mishi tun muna yan yara mutsi muna primary shine limamu Ahlus Sunna a gwanin shi yake limanci shi yake sallar jana'iza shi yake daura aure ina jin sama da shekara 40 da suka wuce tunda muka taso a gwanin muka san yana wannan aikin kuma iya abin da yake kenan ba ruwan shi da wani rigimar siyasa ko rigimar shugabanci ko wani abu har Allah ya kai ga ƙarshen rayuwarsa to kaga wannan ya samu rayuwa mai kyau insha Allah ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa jinya da yake zama kafara Allah kuma ya rike mishi bayan shi Allah ya san mu cika da imani da kuma da sauran mutanen da suka yi ta kwanciya gida da asibiti da kan hanya da hadarurruka
an yi rasuwa da yawa cikin wannan lokuta muna fatan Allah ya gafarta musu gabaki daya Allah ya samu mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh